إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Professor Egondu dake a nan Ungo Sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan Ramadan yau Laraba 21 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna dan cikin suratul Ahzab jiya mun tsaya aya ta 59 yau zamu tashi daga aya ta 59 ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya
cikin bayani game da wannan ayat ayat da ke magana game da hijabi mun ce wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake ce ma ayatul hijab wannan ɗaya ce daga cikin su wanda take bayani akan wajibcin mace ta sa hijabi ta rufe jikinta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ya kai annabi ka ce ma matanka da ƴaƴanka mata da matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna su sauko da lullubinsu su sa'aza jilbab insu a kawunansu wannan ayat wasu malamai sun ce na farko tana nufin cewa maza aka yi ma magana akan hijabi kun ga hijabi sai ka ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ka ce ma matanka da ƴaƴanka mata da matan mu'minai domin ya nuna cewa namiji shi ake wa magana game da hijabin mata tai duk da ita wajibi ne ta saka to amma shi ya kamata a ce ya kula ta saka ya kula ishi ta saka ƴaƴa mata da ke fita waje babu hijabi matan aure da ke fita waje babu hijabi suna da laifi kuma mazansu suna da laifi iyayensu suna da laifi domin me domin da Allah zai magana hijabi sai ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ya kai annabi ka ce matayenka da ƴaƴanka mata kaga namiji shi aka wa magana yayi ma mata ne magana ya kai miji ka wa matanka magana ya kai uba ka wa ƴaƴanka magana wasu malamai sun kace don shi Allah ya ce wa nisa'il mu'minina bai ce wa nisa'il mu'minati ba da an ce nisa'il mu'minati da su mata ake magana da su amma da ne a nuna yanzu kai mai gida kai aka magana da kai kai miji kai aka magana da kai sai aka ce matan mu'minai domin ku mu'minan ku ake magana da ku tabbata cewa matan ku sun saka hijabi don haka wajibi ne ga mai gida ya kula cewa iyace in za ta fita da hijabi wajibi ne ga miji ya kula cewa in mata ce za ta fita da hijabi ba a san miji ya kasance da youth wanda baya da kishi da youth baya shiga aljanna mutum ya kasance cewa mata ta iya da ta fita bai damu ba wani ma shi ke ce ma mata ta fita babu hijabi wai ta ɗarmi jikinta domin a ga mai kyau yake aure akwai wanda ke ce ma iya shi haka akwai ɗiyar da ke cewa ban yarda in tafi inda babana da hijabi da labari aka bani da sai in ce kai wannan labarin ya inganta ni gani da kaina yarinya tana saye da hijabi za ta je tawa babanta magana sai ta ce to bari in cire hijabi in babana ya ganin da hijabi fada ya kai mini don Allah ji wannan lalacewar in babanta ya ganta da hijabi fada ya kai mata babanta ya sun ta sa tufafi matsatsi ko ta sa tufafi fada yake da ce ta sa hijabi kaga akwai matsala to da kai ake ya kai babanta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna wannan lalacewar ta yi yawa akwai waɗanda game da matansu haka ne sun yi kuskure amma dai bai kai lalacewa game da kamar diyarka ba, yace kana son diyarka da dinga sa dabbin kaya, baka son diyarka ta sa hijabi, ya zama issue. Akwai wayanda in sun aurar da ƴaƴan su wani gidaje suna fada kada a bari ƴaƴan su sa hijabi, don me za a ce ashi ta sa hijabi a wannan gidan? Kaga duk wannan kuskure ne. Wasu kuma ga ƴaƴan su, wasu kuma ga matan su, ba daidai bane. Don shi Allah ya cira, yace wani sa'il mu'minina, bai ce wani sa'il mu'minati ba, da matan mu'minnai, domin a jawo hankalin mu'minnan, su da yake lamarin yana ga hannun su. Ce kowa ya kula da cewa wadda aka same ta sa hijabi. Don shi Sheikh Muhammad misali Uthaymeen yace, wa qawluhu ta'ala wa nisa'il mu'minina yashmalu zawjatil mu'minina, yana kunsan matan mu'minnai. Wa minal mu'minina wa manil mu'minina alaihinna wilaya, da duk wanda mu'minne yake jibinta al'amarin su. Minal banati, na ƴaƴan su mata, wal akhwati, da ƴaƴan da ƴan uwan su mata, wal ammati, da gwaggwannin su mata, wal khalati, ko kuma da innonin su mata, wal khalati, da gwaggwannin su mata, wal ummahati, da iyayen su mata, wa gairi dhalika, da sabanin wannan. Haka kuma haifiyar kaga za ta yi ta babu hijabi, kana cewa mamaki sa hijabi, saboda Allah ya ce wani sa'il mu'minina, mu aka wa magana cewa mu muku magana ta sa hijabi. Haka gwaggonka da innatka, haka kanwarka da yakka, da duk wata mata da a ƙasanka kai namiji, to in kaga za ta fita babu hijabi ƙasan wani sa'il mu'minina, to wajibi ne kai mata magana ka ce ta sa hijabi. Gare ka Allah yasa tarbiyyar su. Sai Allah ya ce, zalika adna an yu'rafna, kahin zalika adna an yu'rafna yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wannan ayar mafi yawan malamai ke kafa hujja da ita akan wajabcin rufe huska, domin Allah ba inda ya ce a sa hijabin ga kafada ne, ko ga ina ya ce alaihinna, akan su gaba daya. Don haka ba a bar wajen da za a ragewa ba. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, alaihinna duk jikinsu ya shiga ciki. Jiya mun yi bayani cewa matsalar niqabi matsala ce mai sabani, cewa wasu malamai sun tafi akan wajibi, duk malamai sun tafi akan cewa sa niqabi shiyafi, sai dai wasunsu sun tafi akan wajibi ne, wasunsu kuma sun tafi akan sunnatun wa mustahab, cewa sunna ne kawai da mustahabi. Wanda suka tafi akan wajabci da wannan alaihinna, suka kafa hujja akan su dukkanin su, min jalabibihinna. Sai Allah ya ce, zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina, wannan shi zai sa a gane su, ba za a cutar da su ba. Riwayoyi sun ji tahowa wanda dukkanin su basu inganta ba, cewa munafukai ne lokacin idan mata suka fita biyan bukatar su wajen gari. Mun san da babu toilet, babu makewayi a cikin gari, don shi ake ce mai bayan gari, can sai an fita bayan gari a biya bukata. Mun karanto na a tafsirin suratul Nur na Aisha, kazafin da aka yi mata, bata san an yi mata kazafin ba sai da ta fita wajen biyan bukatar ta wajen gari, aka bata labari, mahaifiyar Mista ta bata labari. Tayyib, don haka sai ya kasance idan za su fita biyan bukata wajen gari, sai kasance munafukai suna tare su, suna musu maganganun banza. In sun gane diya kike, ba su kaiwa gare ki, amma in baiwa kike, sai su yi miki maganganun da ba su dace ba. Don haka sai Allah ya ce, idan suka sa wa'innan hijabban, zalika adna an yu'rafna, wannan shi zai sa a gane su, a gane ƴaƴa ne ku, haka ya kamata ku sa hijabi. Fala yu'zaina, ba za a cutar da su ba, domin diya take sa hijabi ba baiwa ba. Baiwa ma ana tana sa hijabi idan za ta fi cinu, zan karanta mana maganar Shaykhul Islam akan haka. Amma dai asali shine iya ita yake wajaba ta sa hijabi. Lokacin Sayyidina Umar, idan ya ga baiwa ta sa hijabi irin na iya ta ruhi ko ina, yana hana ta. Habbulala yake sa a yi musu, ce ba a bari, domin ana rabewa tsakanin ƴaƴa da kuma wayanda suke bayi. Don haka zalika adna an yu'rafna, wannan zai sa a gane su, a gane ƴaƴa ne ba bayi bane. Fala yu'zaina, ba za a cutar da su ba. Jiya da musulunci yake hana cutar da mace, ji zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina. Ashe aya guda Allah ke magana cewa kada a cutar da mata, ba za a cutar da gaye, za ku yi mata domin kada a cutar da ku. Don haka wannan ya nuna yadda addinin musulunci ya kiyaye haƙƙin mace, yadda baya son a cutar da ita. Sai ka ɗauki fala yu'zaina a matsayin ƙa'ida a rayuwarka, kada ka cutar da mata. Kuma wannan ɗaya ta ishe ka yance ka yi magana game da musulunci haƙƙin mata, ka ce Allah ya ce zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina, wannan shi yasa a gane su, ba za a cutar da su ba. Don haka musulunci ya hana a cutar da mace. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama. Mun ce ayat maza Allah ya wa magana. Hajjiya muka ce wani ya ce matan da ke sa hijabi ɗayan uku ne ko matan annabi ko ko ƴaƴan annabi ko kuma mata muminai sune matan muminai. Fa yanzu a kaddarta da mutun ya auri ahlul kitabi namiji ne musulmi yake auren mace krista ko kuma mace ba yahudiya yana wajaba ta sa hijabi? Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen yace wa in qala qa'ilun idan wani yace alkitabiyatu idza tazawwajna min almuslimina idan ahlul kitabi yahudawa da nasara suka auri musulmi hal yukhatabna bil hijabi ane musu magana a ce su sa hijabi? Wannan khitabi yana kai gare su ragama qaulihi ta'ala duk da cewa da Allah ya wani sa'il mu'minina matan mu'minai watan mata na mazaje mu'minai wa hal yuqalu innaha ghayru mukallafa za a ce tunda an ce matan mu'minai kuma mijinta mu'mini ne to zai sa ta sa hijabi? Wa hal yuqalu ko ana iya cewa innaha ghayru mukallafa fala tukhatab ai ita ba musulma bace ba ai mata takalifi ba don haka ita ba ai mata magana ba ai ba da ita ake ba za a ce ta sa hijabi ba. Sai Sheikh yace fal jawabu fi qaulihi ta'ala wa nisa'il mu'minina jawabi shine cewa da Allah ya da matan mu'minai khitabun muwajjahun lahunna magana cewa da aka yi gare su wato duk wanda an matan mu'mini ta shiga indai matan mu'mini ce yanzu abinda ake kula game da hijabi ba mata ita dai tana mu'mina ba kun ga wani hikima ta alqur'ani da bai kawo wani sa'ul mu'minati ba sai ce wani sa'ul mu'mini wani sa'il mu'minina da matan mu'minai saboda zai yi mu'mini yana da mace da ba mu'mina ba zai yi shi musulmi ne mata ta kesa ce zai yi shi musulmi ne mata ta ba yahudiya ce don haka sai Allah ya ce nisa'il mu'minina sai Allah ya ce al-khitabu muwajjahun lahunna yanzu magana ana yin ta ga duk wanda an matan mu'minai wa illa فغير المؤمنات يجب ان يسترن وجوههن وان دما مؤمنين بمذاما اما ماتن مؤمنين انا وجب su wuce huskokin su لان الفتنه حاصله domin fitinar da ake gudu tana iya aukuwa da su bal rubbama takunu alfitnatu fi ghayr almu'minati akthar zai ma fitina ta kasance ga matan da ba mu'minai ba ya kasance ta fi yawa لان الرجل يقول domin namiji wani namiji yana iya cewa hadhihi kafira fadambuha adam wannan ai kafira ce zulubin ta komai ma muka yi ma zulubin kafircin ta ma yafi yawa fa li annahu ya kawo ne magana mai tsauci yace wahiya mukhataba wala siyama fil umuri dhahira wa li hada yamna'una min izhari al khamri wal khinziri dan shi ana hana su hitar da abinda ya shafi giya da naman aladai wa ma ashbaha zalika ma annahu mubahun fi shari'atihim tare da cewa halas ne a shari'ar su amma duk ana hana su duk wanda ya nuna cewa indai mumini yake aure to lalle dole ne mace ta sa hijabi. Asali abinda aka sani kamar yadda na gaya muku shine ya ka sa hijabi ba baiwa ba har sayyidina Umar kamar yadda na gaya muku yana hana mata bayi su saka hijabi saboda za su yi kama da muminai za su yi kama da ƴaƴa kuma bauta illa ce aibu ne na kasa ce ta waya ce babbar ta waya nan shi annabi sun sai ce da ba zai biya ubani da komai ba sai in ya same shi bawa ya yanta shi je da aka yi ka samu mutum bawa ka yanta shi kamar haƙƙin uba kamar haƙƙin ka haifi mutum saboda kamar ka samar da shi ne a da yana wani abu daban wani abin ƙyama wani abun da bai kai ya kawo ba wani abun da bai da haƙƙi bawa ko fa jumu'a fa bata zan wajibi gare shi ba jumu'a wannan bata zan wajibi gare shi ba wani abu in zai yi sai ya nemi iznin mai gida ne komai hatta abubuwan ibada sallar gitila farilla wajibi ce yayi amma ta nafila zai iya zuwa yayi sallar nafila sallar tarawihi sai mai gida ne ya yarda bai da incin ta masallaci yayi sallar tarawihi ko tahajjud zai iya ta yi itikafi a'a sai ya tambaye mai gida ne ya yarda in yayi laifi da ake bulala 100 shi bulala 50 akai mai don haka bawa bai da kima don haka duk da hijabi sai a ce ƴaƴa ke sawa su rufe jikinsu duka banda mata banda bayi to amma da za a samu wata baiwa wadda tana da kyau kyanta yana iya jan hankalin mutane. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah inna hadha fil ima'i allati la yukhsha minhunna alfitna hana sa hijabi su rufe jikinsu wannan daga bayi mata da ake ji matso da ba a ji matsoron fitina wal ima'ul jamilat, amma ya mata bayi masu kyawo allati yaftinna, wa'inda ke iya fitinatar da mutane, fa innahu yajibu alaihinna an yughattina wujuhahunna, kuma yana wajaba su rufe fuskokinsu. Yanzu wasu mata cewa suke a'a, an ce a sa niqabi ne ga irin wa'inda kyawunsu ya wuce wuri masu jan hankali. Eh, haka ne, amma a bayi ba, a ƴaƴa ba. A ƴaƴa ko ba ta da kyawu tana sa hijabi tana sa niqabi, kiyaye. A ƴaƴa mata ne, ga yanayin yace inna hadha fil ima'il lati la yukhsha minhun al fitna, cewa ba sai an sa niqabi ba, sai an rufe huska ba, ga bayi ne wa'inda ba a jin tsoron fitina da gare su. Ammal ima'u, amma bayi mata, aljamilatu masu kyawo, allati yaftinna, wa'inda ke iya fitinan mutane da kyawunsu, fa innahu yajibu alaihinna an yughattina wujuhahunna, su kan yana wajaba gare su su rufe huskokinsu. Wa dhalika li khawfin fitna, wannan domin tsoron fitna, la li ilhaqihinna bil hara'ir, ba don ana so a riskar da su da ƴaƴa ba, wa'inda ƴaƴa su yake wajaba su saka hijabi su rufe ko ina a jikinsu. Na kawo wannan ne domin yau akwai mata da yawa da ke cewa ai ana cewa a sa niqabi ne a rufe fuska ne ga matan da kyawunsu ya yi yawa ne. Wata in ta ga yarinta ta sa niqabi sai ta yi mata wannan, ai ba dole ba ni sa niqabi ba, ku aka ce ku sa niqabi ba, mata ne waɗanda kyawunsu ya yi yawa ake cewa su sa niqabi, eh amma na bayi. Amma ƴaƴa na ƴaƴa to dukkaninsu ana cewa su sa niqabi, ko masu kyau ne ko ba masu kyau ba ne. Bal masu mata bayi su ake hana su sa niqabi in aka ga za su yi kama da maza, kuma idan za su yi kama da ƴaƴa idan kyawunsu bai kai ba. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah ya kasance mai gafara ne a can da in baki sa hijabi, yanzu kin ji hukuncin sa hijabi, kika fara sa hijabi, to Allah ya kasance mai gafara ne, zai gafarta miki abin da ya wuce. Can da in baka sa, matanka ba su sa hijabi, in ƴaƴanka mata ba su sa hijabi, in wa'inda ƙasanka na ƴan uwanka ba su sa hijabi, to idan yanzu ka tuba ka gyara. Wa kana Allahu ghafurur rahima, lalle Allah ya kasance bai gushe ba, mai gafara ne, rahiman kuma mai jinƙai ne. La illam yantahi munafiquna,
la illam yantahi munafiquna wal ladina fi qulubihim marad wal mujibuna fil madina la tughyinnahum thumma la yajiduna kathira
Allah ce la illam yantahil munafiquna, Allah ce la illam yantahil munafiquna, idan munafukai basu hanu ba, da munafukai walladina fi qulubihim maradun, da wayanda adda rashin lafiya shawa a cikin zukatansu, wal murjifuna fil madinati, da masu kawo tsoro a cikin madina, idan basu hanu ba suka daina abinda suka yi, lanuguriyannaka bihim, zamu shishata maka su, zamu shuna ka akan su, zamu aza ka akan su, thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, sannan ba za su yi makwabtaka da kai a cikin madina ba sai dan lokaci dan kadan. Bayan an yi maganar munafukai wa'inda suke tare mata in sun fita, aka ce zalika anna an yu'rafna fala yu'zaina, yanzu sai aka ce ma mata ga yadda za ku dinga yi, ku tsira daga illa da aibi na munafukai. Sai aka dawo ga munafukan, su kuma masu yin haka, cewa ku kuma ku hanu, su ne walladhina fi qulubihim maradun, wa'inda adda rashin lafiya cikin zukatansu. Da yawa malamai sun fassara rashin lafiya na zina, sun ce wannan da mazinata ake, wa'inda ke tare mata a hanya, wa'inda ke biyan matan auren mutane, wa'inda ke biyan ƴaƴan mutane, suna magana suna tattalin su lalata su, da su ake walladhina fi qulubihim maradun. Na haka la illam yantahil munafiquna, idan munafukai ba su hanu daga abinda suke na munafucci ba, na tare ƴaƴa mata in za su fita wajen biyan bukata, walladhina fi qulubihim maradun, da wa'inda suke da tsoro a cikin zukatansu, wal murjifuna fil madinati, wannan kashi na uku su ne masu kawo tsoro a madina, wasu malamai sun ce wannan duk siffar munafikai ne don haka sune almunafiquna sune wallazina fi qulubihim maradun sune almujifuna fil madinati wasu sun ce a'a ko wannan su zaman kai ne yake zai yi a samu wani wallazina fi qulubihim maradun yana da rashin lafiya ta sabo amma ba munafiki bane ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah yayi imani a boye amma dai shi yayi wannan amma dai yana yawon batanci domin mai yawan sako bai zama munafiki munafiki nifaqul akbar to wannan abu ne wanda yake cikin zuciya yake wanda bai yadda ba kamar da muka karanto munafikai da suka yi ayatin ahzab don haka wal mujifuna fil madinati sune wanda ke tattalin tsoratan mu'minai in za a fita yaki sai su zo mun karanto su baya sai su zo su dinga tsoratan mu'minai sai su ce la muqama lakum farji'u ba ku iyawa da waɗannan mutane babu matsaya gare ku ku koma cewa duk wani abu da ya taso in mu'minai za su yaki da waɗanda ba mu'minai ba ku tuna surat ta yi magana game da yaki da yawa sura ce ta Madina don haka nan Allah ya kawo su ne domin suna sa tsoro cikin zuciyar mutane suna sa tsoro cikin zuciyar mu'minai cewa waɗancan mutane sun shirya muku irin ƙarfi nasu irin in sun ka zo irin ta'assar da za su yi muku irin yadda za su lalata ku to irin waɗanda ne Allah ke magana da su don haka a wannan lokacin wasu malamai sun ce waɗanda ke shiga cikin wannan masu ruru ta ƙarfin kafin rai ana magana sai ya dinga nuna irin kasashen da suka America tana iya kashe ku cikin minti guda tana iya kaza shi duk abin da yake so ya nuna waɗanda ba musulmi ba ya tsoratan musulmi da waɗanda ba musulmi ba sai nuna ma musulmi waɗanda ba ku ba sun fi ku ƙarfin kaza sun fi ku ƙarfin kaza sun fi ku ƙarfin kaza idan akwai ko in yanzu da ake zaune a ƙasa ɗaya akwai kudu akwai arewa akwai musulmi akwai waɗanda ba musulmi ba idan kana son ka zaburar da musulmi ne akan su tashi su dage su yi kaza ba laifi ba ne yana da kyawu ka zaburar da su ce abokan zaman mu a wannan ƙasa fa sun kai kaza suna da karatu kaza suna da shiri kaza ya kamata kuma ku tashi ku yi iri ne wannan ba laifi ba ne wannan zaburarsuwa ne wannan ƙarfafa gwiwa ne amma ka zo kawai ka dinga nuna cewa wani ba musulmi ba ƙasar nan sun tsere ba musulmi ne ya za a yi haɗa su a kana cikin wal mujifuna fil madinati kana cikin masu kawo tsoro a Madina an faɗi Madina ne domin ta fi girma amma duk wani garin musulmi haka ne bai halatta ka zo kawai ka dinga nuna ma mutane Sokoto ai su musulmi su a talakawa waɗanda ba musulmi ba su a da kuɗi su a da kaza su a da kaza ka dinga faɗin haka nan game da abin da ya shafi ƙasa a tattalin arzikin ƙasa a Najeriya a tattalin arzikin kaza a ƙasashen duniya na ce ai musulmi su a talakawa ai su a ba su da kowa su a ba su da komai kana son ka nuna ka yi musu magana ta kaskasci ka nuna su kaskastattu ne ba daidai ba ne akwai bambanci tsakanin ka zaburar da mutum ka jawo hankali ne ka nuna mai ya kamata ka tashi ka dage domin waɗanda abba ku ba ga in yadda suka dage kaga wannan wa'azi kake yi wannan jan hankali kake yi wannan zaburar suwa kake yi amma sai kasance ba haka bane kawai kai ka rudu da ƙarfin waɗanda ba musulmi ba wannan ba daidai bane bai halatta musulmi ya rudu da ƙarfin waɗanda ba musulmi komi ƙarfin su komi yawan su komai musulmi a Madina sun yi zaman su 310 wani abu suka fito yakin Badar suka fuskanci kafirai 700 amma ba su hudu da su ba da yawan su ko a nuna musu ko a ce suka fi karfe sun yi zaman su 1000 ne suka fito yakin Uhud 300 ko ɗaya bisa ukun su suka fita aka basu da mutum 300 na kafirai amma ba su hudu da su ba cewa su adda kaza sun fi zo Ghazwatul Ahzab amma duk abin da suke zuciyarsu ga Allah ruɗuwa da kafirai babu kyawu don haka babu kyawu ka dinga ta nuna cewa waɗanda ba mu ba su suka fi kaza waɗanda ba mu ba su suka fi kaza waɗanda ba musulmi ba an tsere ma musulmi kana faɗi faɗi na izgilanci faɗi wanda zai sa musulmi su ji ƙasa a gwiwa su yi ƙasa a gwiwa faɗi wanda zai sa musulmi su ji ashe ba kowa ba ne faɗi wanda zai sa wanda zai ji ya gane musulmi ashe Najeriya ashe ba kowa ba ne su waɗancan mutane ai su adda kamfunna su adda kuɗi su adda ƴan boko kana faɗi ya ka nuna cewa musulmi su ba kowa ba ne ba gaskiya ba ne abinda ka faɗi ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne kuma ka shiga cikin wal mujifuna fil madinati amma in kana wa musulmi wa'azi ne kana ce ku tashi jama'an mu ya kamata ku falka mutanen nan sun fi mu ƴan boko ku tashi ku sa ƴan ku boko mutanen nan sun fi mu kamfunna dubaran da suke yi kun ga yadda suke su yi kamfunna ku ma ku yi kamfunna domin me domin Allah ya yi mu musulmi irin wannan magana Allah ya ce cikin suratul anfal wal ladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin
ladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin
Allah ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Allah na mu'minai magana yace kun ga kafirai sashin su majibincin sashi ne. Duk sabanin da tsakanin su na fahimta, tsakanin sabanin da tsakanin su na addinin su, sabanin da tsakanin su na wajajin da suke sallah daban-daban ba'dhum awliya'u ba'd. Sashin su majibincin sashi ne. Ba su yadda su yaki junan su, ba su yadda su fito su yi tafada da junan su. Sai Allah ce illa tafaluhu. In kuka ki aikata haka ku takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, za a samu fitina a bayan ƙasa da kuma banna mai girma. Kaga nan ni Allah yake cewa ina nuna muna wani abu da suka yi mai kyawu da yake cewa mu ma mu yi irin shi. Su sun haɗa kai, ba su yakin junansu, su ba su faɗa da junansu, ba su mai san junansu a wani abu da zai ƙasƙasa su cikin jama'a. To kuma musulmi ka ku yaka nan, kuma ku dunkule, wannan babu laifi. Ka zo yanzu ka ce a kudancin Najeriya ko a mutanen da ba mu ba a Najeriya suna da kaza kaza na tattalin arziki, kun ga dubarar da suke yi, suka kafa kamfuna, suna samun tax da yawa fiye da yadda Arewa ke samun tax. Da fetur Najeriya ke dogaro da shi, su adda fetur ɗin nan ba mu ba. Ya kamata mu ma mun yi musu kokari a gino muna fetur. Kaga wannan magana ta yi daidai, ba ka ce ai su adda fetur da tattalin arziki yake mu komai ba mu da banzaye ne a wannan baya halarta. In kai ka kazan wal murjifuna fil madinati, ka shiga cikin masu ba da tsoratan muminai da nuna ba kowa suke ba. Kun ga yanzu da aka dawo ana karɓar haraji, sun kasance suke karɓar haraji masu yawa, su adda kamfuna masu yawa. In sabulu ka gani ka diba sai ka ga an ce a Papa Lagos, sai ka ji an ce Osun. In wannan Milkos za ka sha sai ka ga an rubuta Osun ko an rubuta Lagos. In koka in ni za ka sha, haka mutanen nan fa suna ta gina kamfuna wajensu. Mu mun fi su yawan mutane, mun fi su masu dagewa, ya kamata mutanenmu su gina kamfuna. Wannan magana ka ta yi daidai, shi ne wancan wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Amma ka yi da alkan irin ma ya burge ka, duk wani ci gaba na kafiri bai kamata ya burge ka ba wanda ba musulmi ba. Mun karanto a cikin suratul Rum ko walakinna aktharan nasi la ya'lamuna ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya. Allah la shi Allah ke ne ke ba komai bane. Walakinna aktharan nasi la ya'lamuna, mafi yawan mutane komai ba su sani ba. Sai Allah ya ce ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya, suna iya gina gidaje amma suna iya manyan jiragen sama su adda wannan technology. Sai Allah ya kaskasta shi kafin ya faɗe shi ya ce la ya'lam, komai ba su sani ba amma sun san wannan na duniya. Don kada su adda kamfuna, su adda fetur ya rudar da kai, la ya'lamuna ne. Suka ce ba su da komai wayannan mutane, wayanda ba musulmi ba su da komai, iyaka ɗan abubuwan duniya ne suke da shi. Mu in mun dage za mu samu, Allah ya ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so. In kuma babin jawo hankali ne, to dole sai ka jawo hankalin mutane ka ce ku tashi kun ga yadda suka yi suka amfana, kuma ku yi ku amfana. Abinda abba a so ya kasance ka rudu da kuɗin kafiri. Wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafiruna. Saraka kayyazan cewa ka rudu da cigaban kafirai, in kai haka ka zan wal murjifuna fil madinati, ganin yawan masu tawaya yakan musulmi da cigaban da Farisa da Rum suka yi da waye, sai sa munafikai sai su dinga ba musulmi tsoro da su. Sai Allah ya ce wal murjifuna fil madinati, in kuka yi haka lanuguriyannaka bihim, za mu dora ka akan su, za mu shuna ka akan su, za mu shishita maka su, za mu watse su, za mu tarwata su, zan ba komai ba. Da yawa aka ga masu karfin da yawa Allah ya walakanta su, ya kaskanta su. Duk labarin annabi abinda ke nuna maka haka ne. Annabi sallallahu da mutum 310 ya samu nasara akan mutum 700 da wani abu. Annabi da mutum 1000 ya samu nasara akan mutum 3000. Annabi da mutum 3000 ya samu nasara akan mutum 10,000. Duk lanuguyan naka bihim ne, duk za mu dora ka akan su, komi yawan su, komi karfin su, komi kuɗin su, duk ana ganin wannan abu. Sai kasance an wa musulunci tarun dangi, kuma Allah ya bashi nasara. Thumma la yujawirunaka fiha, sannan ba za su yi makwabtaka da kai ba a Madina illa qalila, sai kaɗan. Nan munafukan Madina ake magana. Amma kuma wannan ayat bata auku ba, ko kuma malamai sun ce sun hannu domin suna jin tsoro, don cewa Allah ya in lam yantahil munafiquna, in munafikai ba su ba irin wannan abubuwan da suke ba. Ba munafucin aka hana su ba, wayannan halayen nasu aka hana su. Da suka ji an ce za a ɗora annabi a kan su, za a fitar da su Madina, sai suka daina. Don shi ba a samu a tarihi ba annabi ya sa a kashe munafiki ba, ba a samu a tarihi ba annabi ya fitar da su Madina. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, ba zai auku ba. Sannan wannan ya kasance kamar da malamai suka ce mukhalafatul wa'idi min al-karam, idan kai yi kyacci Allah ya musu kyacci za mu dora ka akan su ba za su makwabce ka a Madina ba ba za su zauna a Madina ba sai dan lokaci kadan kuma idan ba ai musu haka ba yana nuna karancin Allah sabanin mukhalafatul wa'di wanda yake sabanin alƙawali in ka ce ma mutun nayi maka alƙawali zan baka 10,000 in baka fashi ba girman ka ya fadi kai karanta amma in ka ce nayi alƙawali zan yi maka bulala 10 sannan ka ce na yafe ma sai a ce kai girma baka yi faduwa ba naka alwa'idu dushi mukhalafatul wa'idi min alkaram a shi saba ma kace in kace nayi maka alƙawari sai na azabtar da kai sai na baka wahala sai nayi maka kaza sai ka zo ka saba kace ka dai yafe to za a ce kana da karinci kana da kyauta kana da girma sabani in cewa kai za ka ba mutum ko za ka yi mai abin kwarai in ka saba alƙawari kuma kayi karanta don shi ba a samu an fidda munafikai da Madina ba saboda wasu hujjoji da dalilai da abin da ke nuna irin fiqhu da fahimta ta shugabanci ga Madina ga mutane jifa idan sayyidina Umar yace ya rasulullahi bari in yanki wuya nai in wani yayi munafici haka akai ga Abdullah ibn Ubay ibn Salul haka akai ga mutane da yawa kai hatta da waɗanda abin da suka yi ba munafici bane kawai sabo ne kamar Hawq ibn Abi Balta'a sai sayyidina Umar yace bari in yanki wuyan su ya rasulullah sai annabi yace la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu sai yace ya kai Umar kakkai ba cewa kai ba su cincinta a yankin wuyansu ba abinda suka yi bai cincinta a yankin wuyansu ba sai ce a kakkai saboda me saboda kada mutane su ce Muhammadu yana kashe sahabbai dai su inda waɗanda ba musulmi ba munafikai azu suka yi bi tare da shi suke tunda ana ganin su masallaci tare ana ganin su waje ɗaya tare in za a fito yaƙi tare in za a shawara masallaci za a fita yaƙin Uhud ko za a fita wani yaƙi tare ake da su to in annabi ya fara kisan su to za a ce duk wanda ya shiga addinin nan kashe shi yake yanzu a ce akwai annabi ya kashe munafiki 10-30 sai larabawan ƙauye su ji labari sai suke musulunta su ce wani ma ya ce ya musulunta an kashe shi wani ma ya ce ya musulunta an kashe shi kaga saboda wata hikima ta iya shugabanci da dabarar shugabanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe su ba thumma la yujawiruna tafiya illa yujawirunaka fiya illa qalila shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai fidda su daga Madina ba amma dai suna da wani abu babba mal'unina
mal'unina
wa'annan munafukai da masu rashin lafiya cikin zukatan su na zina da luwaɗi da abin da yayi haka idan ba su hannu ba da masu sa tsoro cikin zukatan muminai kuma zai yi dukkanin siffofin na munafukai ne kamar da wasu malamai suka ce mal'uni na wa'annan ai la'antattu ne ai la'antattu ne aina ma suke ku duk inda kuka same su ukhidhu wa qutilu taqtila ku kama suka kashe su kashewa wannan shine wa'idin da muka ce bai auku ba annabi bai kashe ɗaya daga cikin munafukan nan ba annabi bai hidda ɗaya daga cikin munafukan nan daga Madina ba saboda me saboda waccan hikimar da muka faɗi kaga jumlatan sai Allah ce mal'unina la'anannu ne don haka yana halatta ala'ani aiki da ake yi amma dai ɗaiɗaiku ne bai halatta ala'anta yana halatta a ce Allah ya la'ani kafirai da ke wahal da muminai Allah ya la'ani mata masu wa'inda ba su sa hijabi kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun fal'anuhunna fa innahunna mal'unatu annabi sai ya ce ku la'ane su la'anannu ne sai ya ce Allah ya la'ani mai kaza mai cin riba Allah ya la'ani mai cin riba amma wani ya bude savings account a banki an sa mai kaza baka cewa wani nan dake zuwa la'ananne ne Allah ya la'ane ka wani ba a haka nan ba la'anta mu'ayyan kamar ni fadi ba kafin yanzu Imam An-Nawawi ya hike fi ijma'i in mutun yayi abin la'anta mutun ɗaya ba la'anta tai dan zai yi tuba zai yi da wani ijtihadi yayi zai yi da wani jahilci yayi zai wule hinka ne ka kasa gamsar da shi da hujjoji na cewa ba a haka nan zai yi kuma yana cikin inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamala bi amali ahli al-jannati fayadkhulaha kai da ke la'anta tai zai yi kana cikin inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa hijab fayasbiqu alayhi al-kitab fayamala bi amali ahli an-nar fayadkhulaha baka innamal a'malu bil khawatim in ba mutun ya mutu akan mutum biyu kawai yake halatta ala'anta da wanda ya mutu akan kafirci an tabbata ya mutu akan kafirci kamar Abu Lahabi da kuma wanda bai mutu akan kafirci ba amma an tabbata zai mutu akan kafirci kamar wa kenan kamar shedan shedan shi da ya bai mutu ba har yanzu yana nan dare, amma an tabbata zai mutu kafin. Ko kuna ganin zai tuba, zai zo a shi musulunci shi ma duk tasirin ga da aka yi bai taba zuwa a san musulunci ba, saboda ba zai taba zuwa a shi musulunci ba, to shi na halatta al'ance shi. Amma in ba su biyu ba, juya da mutum ya yi kafirci kai ko annabi ya yi yaƙa, zai rawaya irin na Khalid bin Walid da Saifun min Sufilayil Maslula, ga ya a yaƙin Uhudu shi ya jagoranci aka kashe 70 cikin muminai, aka kashe Sayyidina Hamza, aka zubar da annabi sallallahu alaihi wasallam hakuran gaba, amma ya musulunta, ya kyautata musulunci ne. Ya ce Khalid bin Walid, sai ya ce radiyallahu anhu. Haka Abu Sufyan, ya ce Abu Sufyan, sai ya ce radiyallahu anhu. Haka duk wasu waɗanda yake sun yi haka domin sun juya daga baya, sun gyara. To kowanne ne a yau zuciyarsa yana ga Allah, kuma bawan Allah ne, kuma zai yi wancan abin ya hau kai ne. Wannan abu na Allah ya la'ane su, na a kama su a kashe su, ba a wannan shari'a aka fara ba. Sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu,
sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu,
wannan sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu. Haka sunnan Allah take ga waɗanda suka gabata kafin yanzu duka. In aka yi musu wa'azi, aka ja hankalinsu, aka ce ku daina, aka yi kaza, in ba su daina ba, to suna zama mal'unina, suna zama wanda aka la'anta. Don haka ba haka ɗai Allah ke la'anta ba, ba haka ɗai Allah ke saukar da azaba ba. Wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasula, rusulan mubashirina wa mundhirina, rusulan mubashirina wa mundhirina, manzanni suna zuwa masu gargadi, masu bushara, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujja, kada ya kasance mutane suna da hujja ga Allah. Dan shi Allah ce sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu, haka sunna Allah ya take ga wanda suka wuce gaba. La in lam yantahil munafiquna, duniya da alaka da shi ne in ba su hanu ba. Don haka duk zunubin da mutum ke in ya hanu, sunna Allah ce abin da ya wuce ya yafe mai ya gyara, kuma an yi tayi Allah ya yafe ma mutane. Amma sunna Allah ce in aka yi ya hanu, ya ci hanuwa, to zai zama mal'unina cikin wanda aka la'anta. Don haka sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila, ba za ka samu juyawa ba, ba za ka samu musanyawa ba ga sunnan Allah. Abinda yake haka yake yi, abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu, ya shafe cikin littafanmu. Sai akwai tambayoyin da muke ansawa. Kafin nan akwai taimakon marayu da zamu yi gobe, zamu rike taimakon marayu gobe, zamu rike karɓar taimakon marayu. Don haka zamu yi neman taimakon marayu yau, zamu yi gobe. Mun al'adance in muka yi yau bamu yi gobe, amma saboda gobe ne na ƙarshe, zamu yi yau, zamu yi gobe. Don haka inda rabonka za ka samu ladan marayun nan, to ka ba da naka. In kuka ga cikin wanda aka ba taimakon nan ɗazu, in kuka ga yadda wata kuka, wata jin da ake ce ta rantse da Allah, komai ba ta tanadar mu marayunta ba, kawai haka tagga waɗannan kuɗin kamar wata aljanna an sata. To da ka gani ta kaji daɗi, akwai naira ka 20 ciki, ko naira ka 100, ko naira ka 50 ciki. Don haka ku taimaka yau da gobe, mun rufe daga gobe shikenan. Insha Allah ba za mu yi amsar tallafi ba. In mun zo rufe tafsiri, za mu faɗi ko nawa muka samu da marayu gida, nawa muka taimaka ma da su da biyar da aka yi, insha Allah. Allah ya baka ya bamu gaba ɗaya duk muna so.
Wannan ya kuma ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya kama kamar yanayin da mutum fitar da mata ke yi ribar ruwa da zuwa gona, da zuwa aikin gwamnati, da zuwa biki. Allah ya kuma
dukkanin waɗannan fita, in akwai sharuɗɗan fita yana halatta su fita. Na farko yace mai gona, lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata na zuwa gona, Asma'u matar Sayyidina Zubair yayin Aisha tana zuwa take zuwa ta dauko ruwa ta je gonar dabino ta dauko abincin da doki zai ci har wata Annabi sai gane ta yake rage mata hanya tace da tuna ga kishi na Zubair ne zan ban yi ba haka mai takaba ma da tace ma Annabi tana son ta je gonar ta domin ya je gonar ki zai yiwu ki ci kuma ki sadaka da abin da ki samu haka zuwa gona yana halarta mata su je gona akan sharadi na sa hijabi da sharadin tsoron fitina da sauransu na biyu wani aiki shi ma malamai wannan zamani sun yi fatawa da cewa yana halarta mace ta fita aiki musamman misali na kitanci in bata fita ba to wa zai diba mata musulmai musamman koyan wa in bata fita koyan ba idan mai hijabi da liƙabi bata je ta koyar da yaranka ba mai mini skirt za ta je mai attachment na gashi shi kaɗai tarbiya ce kawai ya kasance wanda ke koya musu karatu mini skirt gare ta tarbiya da take ba su kenan ya zama cewa attachment gare ta na gashi shi kaɗai koyarwa ce shi ma su kakai tsammanin wai za su koyi physics da chemistry wannan ma shi ma suna koyo shi in mata ta faɗi ta ce Jesus ka ɗauka shi ma koyo ne don haka dole matan mu su fita su yi wannan da duk wani aiki da ya kamata wannan da ake bukata da gona da aiki da mece da biki ne biki yana nufin yaya ta haihu haka za a je gidan yayar ta mata ne za a haru a ran da ake zaɓen sunan ko yayar barka yana halarta mamar ta haihu ta aro ta ayyan mata kanwa a gidansu za ta tafi yadda ake biki mata ɗaya ne ba biki wanda ake cutannuwa maza da mata ba za a yi auren yayar ta za a yi bikin auren kanwarta za a yi na kanwarka ta je wannan duk yana halarta muddin dai an yi shiga ta shari'a kuma ba a yi ikhtilafi ba ba a yi cuɗeɗeniya tsakanin maza da mata ba wallahi ta'ala
mana kuma ya halatta na miji ya yi so don yana da rex mai yawa
bai kamata ba kun ji bai kamata ba namiji da a irin wajenmu ya yi kitso saboda ba al'adarmu ba ce kuma ana iya haranta mai akan ya yi koyi da waɗanda ba musulmi ba amma asali shi ne a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam maza suna kitso mata suna kitso kuma bai zan cikin abin da ya sa ya zan kamanceceniya wani da wani ba Hassan bin Ali bin Abi Talib yana da kitso gashi ne yana kitse shi yasa bai kamar da hadisi ya zo a cikin sunani Abi Dawuda sannan Ummu Salma mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma tana kitso tace ya rasulullahi inni mura'atun ashuddu dhakara ra'asi afa anqubuhu idza anaktasaltu min aljanabati da wata riwaya min walhayd inni mace nake mai kitse gashi na domin ta nuna ba duk mata ka kitse gashin su ba lokacin amma kina cikin masu kitso don haka a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam maza suna kitso mata suna kitso amma bai zama abin koyin maza da mata ba har yanzu akwai maza da muke karatu da su Madina wanda suna kitso ne ɗabi'a su ne al'ada su ne namiji na kitso zuwa baya wannan bai cikin kama da mata amma nan wajenmu ba a yi saboda nan wajenmu ba namiji baya kitso nan wajen mu waɗanda ke yi ba mutanen kirki ke yi ba don haka man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum don haka a nan wajen mu ba za mu ce kai kitso ba abin da sabu cewa namiji yayi kitso haramun ne saboda haramun lafazi ne na shari'a idan Hassan bin Ali bin Abi Talib yayi har yanzu yana halarta a yi wasu cikin sahabbai sun yi ba za ka zo ka ce addinin ba na Hausawa ba ɗaya ne ba za ka ce tunda ba a yi wajen Hausawa ba za su yi ba haka irin wannan abun yana tafiya da al'ada kamar ka zane ne nan wajen mu mata ka sa zane in ka je irin Somalia in ka je irin Indonesia in ka je irin Malaysia in ka je irin wasu ƙasa irin Kenya duk kuma can maza kuma su suke saka zane don haka ba za ka ce namiji ya sa zane haramun ba ne abinda kake cewa kace haka kace duk wa'ancan ku zo ku koma Hausawa addini Hausawa ko yadda suke yi na ta baku labarin na har ya kasance ya yi yawa wanda wani ya jibe mu cikin aji ya ce wani ɗan Sudan ne mai yana da alamun tsoron Allah da komai zai wa'azi yadda da babban riga ya ce ku ji tsoron Allah sa wannan ba ya da kyawu yanzu kai mu bazaranci ga wata ciki ga wata waje saboda kawai shi ba al'ada ce ba ce wanda ya gaya mai yana da baki sosai wani ne yanzu yana aiki jaiz ba sai ce mai a wato kai yanzu wannan nan da babu da kake sawa akan ka baka ce ka san Sudan ƙarfin rawani suke yi shi wai hujja ce cewa sa riga babban riga babu ce wai za ta aiwa wani kai ga ka samu ciki da waddo ita kama da ita wani yadda ya samu riga mai sa sai ce kai wannan rawanin da kake gudan kato shi ma bayawa mutum goma to wani ya yi mai musu sai ya yi yin shi saboda mai so da wannan abubuwan al'ada ne zaka babban riga zai yi kace da ta wani waje wani ya maka wa'azi cewa kai mu bazarancin ya ji mu kuka tsaya da jiki shi ma wani zai yi ya tayi duk wannan abubuwan al'adu ne ba a haranta su ba a kaza, don haka ba za ka ce duk wanda ya sa zani, namiji ba ya sa zani haramun bane, sai mu ce namijin bahaushe ba ya sa zani domin mata ke sawa a wajen shi, mu ce namijin bahaushe ko namijin baƙar fata ba ya kitso domin mu a wajen mu mata ke kitso, kuma ba za ka ce haramun bane. Ga Hassan bin Ali bin Abi Talib yayi, ga wasu daga cikin sahabbai sun yi, wallahu ta'ala. Na? Kin ya banna? Ko ina ya ci zai kamata yi ba, saboda yin can ma baƙaƙe ɗan uwa na duniya ta ga baki da gaɗi da kitso tabbare. Eh, so sai in bar roji, kaga su ai gashin su yana da yawa, kaga ba baƙaƙe ne irin mu ba. Ai, bismillah.
Ba na fara aiki da su. Eh, sallah da riga na hutun wani
ko ma da kuma
saboda radio sun ce
da kamata, lalle da kamata ana juya ta kamar abin da kika, ana juya ta abin da kike, ba a shiga masallaci da hutun wani, ba a shiga masallaci da hutu, shirka ta farko da ta fara aukuwa ta hutuna ne a masallaci, haka hutun wani malami ko wani shehi ko wani wali ko wani dan kwallo ko wani dan kidi ko wani musulmi ko wani kafiri, ba a shigowa da shi a masallaci, sai da mutane su shigo da hutun kafirai dan kwallo ko kafirai mawaka a cikin masallaci, a wani wanda ya zo ya wo, haka ba a sallah da hutun zane mai hutun dan siyasa, ba a sallah da shi, riga mai hutun dan siyasa, ba a sallah da shi, mai hutun dan kwallo, mai hutun kaza, ba a sallah da su, kuma asali bai ma dace a yi irin su, bai ma dace a sa su a jiki ba, wallahi ta'ala. Ko wali ne
sallah,
ya akwai sallah
malam baka da sallah malam da ka koya ne ka ce duwa sai ma bala sallama ko su ma bala shi ma da ce sallama, kuma ba da ga wannan da ka wannan da ka
mun taba ansa wannan ita cikakken kana neman cikakken bayani, na ga ba akwai video da ne na muku cewa kuce sallama akwai shi a YouTube, in ka ji ba da zaka samu. Eh, yana halatta mace ɗaya tawa maza da yawa sallama, idan jama'an maza ne ta biyo ta iske maza da yawa ba kin mu ita mu sallama babu laifi, haka namiji yawa jama'an mata sallama babu laifi, ko kuma mace wadda ta tsufa namiji ya mata sallama ko namiji wanda ya tsufa mace ce mai sallama, amma wanda yake suna da shekarun da suna shawar juna shine bayan halatta suwa juna sallama, in sun ke banta kuka biyo ko cikin jama'a ko ina ne ba, inda sun kai ne wasu wallahu ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara mana imani da san fara da sai kamar bata, amin. Mallan wannan tambaya kai ka amsa ta, amma da Allah ya kai ka da sanar da bayani, ita ce idan mutum zai sallata to su wasu malamai sun ce ba sai ya sallar a can ba, to ma wannan da kuma kan bayani a kan wannan tambaya.
Eh, haka yafi, domin magana sayyidina Umar, bayan sayyidina Umar ya zo ya sa mutane suna sallah ƙarƙashin Ubayy bin Ka'ab, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tarawih da mutane kwana uku ya daina. In kun tuna na gaya muku, shi sayyidina Abubakar shi lokaci ne shekara ta biyu da ya yi extension na shekarun da Annabi ya yi, su gaba ɗaya komai daidai ne. Don shi lokacin sayyidina Umar duk yadda Annabi ya tafiyar da gwamnati haka yake tafiyar da gwamnati, haka ko tarawih ba a yi ba lokaci ne, saboda an bayyana lokacin Annabi haka yake tafiya. Lokacin sayyidina Umar da ya zo ya iske suna sallah a masallaci, sai tattara su ƙarƙashin Ubayy bin Ka'ab, ya sa Ubayy bin Ka'ab ya ba su sallah. Wata ran ya zo yana rangadi da yaga suna sallah, sai ce ni'matul bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha khair, yace madalla da wannan abin da suke yanzu, yace mata bid'a lugawiyya, wata abu ne wanda ayi shi lokacin Annabi, an dade ba ayi ba, ana ce mai an ka dade ba ayi ba, ana ce mai haka dan bid'a, yace amma wanda suke bacci can karshen dare tafi wannan, wata nono ka tahajjud tafi tarawih, ci shine wallati yanamuna anha khair, wanda suke bacci akan ta ta can karshen dare tafi, in guda za kai da tarawih da tahajjud kamar wanda a cikin itikafi, kuma guda za su yi to ga kai tahajjud, kuma ka tsaya tare da lima hayya ƙari a yaka a 11 da kai yafi sai kasance lokacin da ake tarawih kana wani azkar ko kana karatun Qur'ani ko kana wani abu, in ka ce kana iya yi duka ka yi duka babu matsala, in ka yi wuturi ga ta farko ba za ka yi wuturi ga ta biyu ba, ko kuma nan kana iya bari ka je can ka haɗa sai ka yi wuturi gaba ɗaya duk da kai yayi, amma dai jin in guda za ka yi gara wallati yanamuna anha wallahu ta'ala.
Allah ya kara mana da waya hatta
baya halatta Allah ta'ala alam ina aka samu na kudin marayi yau mun yi magana ya tafi yau kamar da muka ce da yau da gobe zamu yi neman taimakon marayu kuma daga gobe mun rufe insha Allah sau wata shekara wanda aka zagaya ne yanzu an samu 37,200 da 200,120 Allah ya saka da alkhairi wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.